sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin da magaran na Jamhuriyar Niger akan mitoci 16, 21 da kuma 25. Ana iya kuma samu mu a koda yaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. A Jamhuriyar Niger ana iya samu mu a wasu tashoshin FM amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Lol da Niya sai tashar mu ta VOA Africa dake birnin Yamai akan mita 102.5. A Ghana kuma ana iya samu Alfa Radio dake birnin Kumasi. Masauraro tamar labari ce yake muku sallama a cikin shirin namu na musamman wanda a yau zai zo muku daga nan birnin da magaran tare da taimakon ofishin muryar Amurka dake birnin Yamai. To a cikin shirin za a ji cewa matakin da jihar Sokoto Najeriya ta dauka na hana sayar da man fetur a jarka ko lita ya haddasa cunkoso a gidajen mai dake kan iyakar birnin Kwanni da Ilela local government.
Na akalla mun kai kusa awa hudu wallahi. Akwai wanda ma ya tutun asuba tun babu dan rana. Da dai samu nan ya ce gobe. Wanda zo ka Allah Allah ta haka yadda an kai mana na hana ga talka saboda mai abuna zuwa suna cito mu.
Sannan za a ji wata hira ta musamman da wakiliyar sashen Hausa na muryar Amurka Abuja Madina Dauda ta yi. Da daya daga cikin kwararru a fannin gudanar da mulki kuma jigo a siyasar Najeriya Alhaji Lawal AA Uba kan batun kamfanin wutar lantarki na Manbila.
Al'umman Najeriya su gane cewa kudin da ake bukata ya aiki da shi ma ba a samu ba balle a ce an ba da aikin an yi abandoning kuma Mr. President bai yi magana ba. Mr. President ba zai ba da aiki ayi abandoning ba ayi aikin ba kuma a karin kudin aikin bai yi magana ba wallahi ƙarya ne ba dai a Najeriya a wannan mulkin ba.
A Jamhuriyar Niger kuma ofishin jakadancin kasar Amurka a kasar ya bayar da taimakon wasu kayayyaki da za su taimaka wajen bunkasa ilimin matasa na yankin Agadez da ke arewacin kasar.
Waɗannan suna daga cikin ayyukan da gwamnatin Amurka ke yi na taimaka ma al'ummomin Agadez. Akwai magana bunkasa tattalin arziki, akwai maganar inganta rayuwar makoman mata, ƴaƴa mata.
Akwai shirin na kasa da kuma sharhin jaridun Ghana. Amma yanzu za a fara ne da sauraron labarun duniya daga Washington DC.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya ga labaran. Dubban ƴan Mali sun yi zanga-zanga kan titunan birnin Bamako jiya Laraba, wacce take zagayowar ranar da kasar ta samu ƴancin kai daga Faransa. Masu zanga-zangar waɗanda akasari ke adawa da abin da suka kira shiga shirya ba shanun ƙasashen waje sun yi macin nuna goyon bayan su ga sojoji, yayin da shugaban Mali na wucin gadi Kanar Asimi Gaita ke fuskantar matsin lamba daga yammacin duniya kan ya soke yarjejeniyar tsaro da ya cima da wani kamfanin tsaro na ƙasar Rasha mai suna Wagner. A tsawon makon da ya gabata, kasar Faransa musamman ta bayyana damuwarta kan rahoton cimma yarjejeniya da aka yi tsakanin Mali da Rasha ta samar da sojojin haya wajen 1,000. Wannan zaɓin zai zama ware kai a cewar ministan tsaron Faransa Florence Parly yayin ziyarar da ta kai Mali ranar Litini. Barazana mafi girma da Amurka da sauran yammacin duniya za su fuskanta bayan janyewar Amurka daga Afghanistan ga iya kullowa daga kungiyar ta'addanci ta ISIS shiyar Afghanistan ba daga alƙa'ida ba, duk da daddiyar alaƙar da ke tsakanin alƙa'idar da Taliban. Babbar jami'ar yaki da ta'addanci ta Amurka ta gaya ma 'yan majalisar dokoki jiya Laraba cewa a yayin da duka kungiyoyin ta'addancin biyu sun maida hankali ne kan yadda za su wanzu a yankuna, idan ana maganar kungiya mai alaƙa da ISIS ko ISIS Khorasan al'amarin ya madara haka. Damuwa ta takamaimiya ce kan ISIS Khorasan da kuma yadda ta samu kwarin gwiwa bayan harin ranar 16 ga watan Agusta, abinda daraktar cibiyar yaki da ta'addanci ta kasa Christian Abizaid ta faɗi yayin wani zama na sauraron ba'asi kan irin barazanar da Amurka ke fuskanta kenan. Shugaban Amurka Joe Biden da shugaban Faransa Emmanuel Macron sun amince su yi ganawar ƙeƙe-ƙeƙe wata mai zuwa a Turai bayan tattaunawa ta waya da suka yi jiya Laraba da zummar kwantar da hankalin juna biyo bayan takaddama kan wani babban cinikin jiragen ƙarƙashin ruwa. A wani bayanin da fadar shugaban Amurka ta White House ta yi bayan tattaunawar ta waya ta nuna alamar yin da na sani game da yadda aka yi wannan yarjejeniyar ciniki, inda Amurka da Burtaniya za su sayar ma kasar Australia jiragen ƙarƙashin ruwa guda 8 masu amfani da ƙarfin nukiliya, wannan ya sa kasar ta Australia ta yi watsi da yarjejeniyar da ta cimma da Faransa a shekara ta 2016 ta siyo jiragen karkashin ruwa 12 masu amfani da mai da lantarki akan dala biliyan 66 daga wani kamfani wanda gwamnatin Faransa ke da hannun jari ciki Shugabannin biyu sun amince cewa da a ce an yi tuntuba a bayyane tsakanin kawayen kasashen da abin ya shafa kan abubuwan da Faransa da sauran kawayen mu na Turai ke muradi da al'amarin ya fi haka kyautatuwa a cewar fadar ta White House a wata takardar bayani Prime Minister Burtaniya Boris Johnson ya gana da shugabar majalisar wakilan Amurka Nancy Pelosi jiya Laraba A ginin majalisar na Capitol a matsayin wani bangare na yada zango da yake yi a birnin Washington DC. Da farko Johnson ya gana da wasu 'yan majalisar dattawa a ranar. Prime Minister na Burtaniya ya gana ranar Talata da shugaban Amurka Joe Biden a fadar White House a matsayin wani bangare na yada zango a birnin Washington din. A bayan fagen taron babban zauren majalisar dinkin duniya da ake yi a birnin New York. Yayin daukar hotuna da manema labarai Pelosi ta bayyana cewa ta ma gana da Johnson a makon jiya a London lokacin taron G7 ta yaba da daukar nauyin taro kan dumamar yanayi da Johnson yayi wanda za a yi a Glasgow Scotland daga ranar 1 zuwa 12 na watan Nuwamba jiya Laraba Amurka ta fara kara azama wajen mayar da bakin hauren kasar Haiti zuwa kasar su da take yi ta jiragen sama daga jihar Texas duk da yake kuma ana barin wasu dubban yan kasar Haiti suna shiga Amurka bisa sharadin cewa za su gabatar da kansu a ofishin tantance batutuwan baki masu shigowa cikin kwanaki 60 nan take dai ba a san ko me yasa jami'an Amurka ke mayar da wasu daga cikin yan Haiti zuwa kasar su ba a yayin da kuma ake ma wasu su register ana kuma kyale su akalla na tsawon makonni don su zauna a Amurka Yan Haiti kimanin 14,000 ne dai suka kwararo daga Mexico zuwa Del Rio da ke kan iyaka a jihar Texas. Dubban yan kasar Haiti ne dai aka bar su suka shiga Amurka a yan kwanakin nan, bisa ga rahoton kamfanin dillancin labarai na AP, wanda dori ne kan rahoton muryar Amurka na shekaran jiya Talata, mai cewa an saki ɗaruruwansu. A ƙarshe wasu 'yan bindiga sun bude wuta kan wata mota mai dauke da wani babban hadimin shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky a cewar rundunar 'yan sandan kasar. Zelensky wanda yanzu haka ke birnin New York na nan Amurka wurin taron babban zauren majalisar dinkin duniya.
Kuma da labarun duniya kenan aka saurara yanzu kuma sai taskar rahotanni. Za mu fara ne da matakin da jihar Sokoto Najeriya da ke kan iyaka da kasar Niger ta dauka na hana sayar da man fetur a jarka ko lita wanda a yanzu haka ya haddasa cinkoso a gidajen mai a yayin da jami'an tsaro na jamhuriyar Niger ke kara matsakaimi wajen sintiri a dazuzzukan da ke birnin Kwanni da Ilela local government domin hana 'yan bindiga da ke shan wuta na jihar Zamfara kusowa daga birnin Kwanni ga rahoton Haruna Mamman Bako
ake gubunguma zake na a garin Ilela local gamma a wuraren sayan mai kasancewa dokar da jihar Sokoto ta gindaya domin shawo matsalar tsaro ta hana a sayar da mai a jarkuna da litura wadansu da nace karo da su a gidajen man suna cewa
Shafiu Zakacha abinda a dalili saboda mai gidan mai kowa na son rayuwar da in ya shiga ya ci sai ya cika danki ne an kadi daga kaida na 500 da na aka ba kowa sai in sha sai wurin lalura ce kabu kabu an bar sa ga jalka ba sai an taiba ko muna ana cewa ana kai mabareto ba magana nan ba wannan duk wanda yace wai ana kai bari ana kai mai yankin nabe mai ƙaryana wannan mai ma shi duk wanda ya gani wurin ga san rayuwa na 500 na wani zai ce wurin bidan abincin da yake wani zai dibi mai na naira 2000 ya ce gona ya ba albasa ruwa ko karoti na akalla mun kai kusa a hudu wallahi wasu akwai wanda ma ya totun asuba tun babu dan rana da dai samu nan ya ce gona wanda doka lanun lahi Allah ta haka yadda an kai mana na hana ga jalka saboda mai abuna zuwa suna tito mu
ina na dallami mun wadata yanayin lahi ya daga hana muna son mu dan sai mai namu ta wurin bai wanda muka ne albasa da sauransu kuma dai lahi sha dan gudana gurgudu ai an kadi bi mota a dibi mashin ai an kadi mota a dibi mashin ana ba mu
ina na Usman Abubakar eh gaskiya ni ina sai ne na daidai wanda nake amfani to ina zaman jiyan lahi kamin samu Allah ya samu
a cikin wannan tsarin jami'an tsaro na aikin saka idanu a gidajen mai na garin Ilele local government dake kan iyaka da jamhuriyar Niger da Nigeria abinda ya sanar tambayi manajojin gidajen man da na sadu da su ko yaya suke hattara da saba ma wannan dokar da ma matakan da suka dauka na ganin abin ya gudana kamar yanda hukumomin jihar Sokoto dake makwabtaka da jihar Tawar jamhuriyar Niger suka bukata
awali ina aiki a gidan mai amara police station idan ma daga ne to aiki shiri a cikin alhamdulillah kuma aiki ya gudana da kamata idan anka umurce mu kuma haka aka aikata shi insha Allah ko da dukkan da anka sako ta mu tun dadi ko wata ruwa tun da gwamnati sadu da mutum da akwai gwamnati tun da gwamnati shugaba ci kuma ta umurce mu zai goyayya ga gwamnati ko mun bai ya gwamnati ma gwamnati ruwa nan muna aiki da ta umurce a yi haka kamata mashin mota ko ba kullum din abinda anka ci a samu mashin shi aka samu limit din anka ci a samu mota shi aka samu ta muna bayar da dukkan gwamnati da ta tsara kuma haka insha Allah an samu aksi ya dan kamar wata kuma cikin ayyau Allah an samu an dakala wannan hutu tun ba sai yawa ba kuma matakin da muka dauka duk wani tsohon mashi wanda mun sanar Allah ba za mu bari ya shigo a samu shi mai ba sai dai wannan mashi wallahi halin su kawsa wa bina ga ko ba za mu cika matanki ba ne ka tai mai duk da a samu Allah kuma muna tare mutane bakin gate bakin asakan biyar an ciki an samu su man su a hidda wasu da su shigo ba sai an yi congested jiya ba an taru an matsala ta auku
sunana Mikael gidan man kwallo manager gidan man kwallo dokan da aka tsara kan dan sharon na yankin Lela da kewaye muna biya gurgudo abun nan kan ga muna ya taron da mun kai da chairman na local government da masu ruwan saki ya gurgudo muna yi abun da zamu yi a mu bi wannan sari da sun ka ba mu gaskiya ko ali ko abin nan ne na shon wata ban ma sa muna yi kiyaye dokan da an ka ba mu ban ma sa galan ban ma sa
a daidai lokacin da wuri da lokacin yake kurewa ɗan bindiga dadi a jihar Zamfara ita ko jamhuriyar Niger ta ƙara fake iyakarta domin hana miyagun da suka rugo domin gudun wutar sojan Najeriya domin su kasance ribatattu a wannan iyakar Haruna Mamman bako na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger
to daga batun tsaro sai kuma na wutar lantarki har yanzu dai a Najeriya wanda daya daga cikin kwararru a fannin gudanar da mulki kuma jigo a siyasar Najeriya Alhaji AA Uba ke ganin laifin da ake neman dorawa gwamnati kan kamfanin wutar lantarki na Banfila bai dace ba Uba ya bayyana wa wakiliyar sashen Hausa na muryar Amurka Abuja Madina Dauda cewa an kwashi shekaru da dama ana kokarin kafa kamfanin amma rashin kuɗi ne ya hana ba wai kawai gazawar gwamnati ba ga dai yadda hirar ta su ta kasance
wutan Banfila da ake magana kuma dam ne wanda shine zai kasance mariƙar wuta na ƙasa baki daya kuma an kirkiro shi ne sama da shekaru da dama wanda zuwan wannan gwamnati ta shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya so ya kirkiro da maganan ya farfado da shi ta ci gaba da aiki ta yi tasiri to amma maganan duk inda ya zagaya ya dawo maganan kuɗi ne da me za a yi aikin da kuɗi za a yi aiki ina kuma za a samu kuɗin da za a yi aikin idan Najeriya ba ta da shi aka ce bari a ranto a nemo bashi ai aikin nan da shi
to a laji lawan AA Uba a ina aka je nemo bashin kuma nawa aka samu
an je nemo bashin nan dala biliyan 4 ne gaba daya kudin da aka ce ake bukata za a yi wannan aikin da shi kuma an nemo bashin nan ne a China wani banki mai suna Exim Bank a garin China wannan bankin bata zo ta bada wannan kudin ba an yi maganan an yi population minister wuta yayi maganan amma minister wuta da yayi maganan nuna ma ƴan Najeriya yayi aikin na tafiya kamar aikin kadan ma ya rage ya kammala kuma alhali kudin da ake bukata a yi wannan aikin da shi ma gaba ɗaya ba a ma samu kudin ba bankin China bata bada kudin ba Exim Bank a can aka nemi kudin a China kuma bata bada kudin ba kuma har yau maganar da nake yi ba a bada kudin ba kuma da a ce wannan bankin a China ta bada kudin da ƴan Najeriya za su sani za su samu labarin an bada kudin kuma za su samu labarin an bada kongilan da a ce an bada kongilan ba ai kongilan ba nan ne za a ce mai girma shugaban kasa ya sa ido ya bada kongila ba ai ba kuma ya bari ya gyale to kongilan ma ba a bada ba
to amma aikin farko an ce kamfanin Siemens na kasar Jamus aka ba kongilan kana ganin me ya faru da wasu kamfanoni suka taso akan wannan batun
kamfanin nukan da ake magana an ba kongilan gaba daya ba yanda za a je su yi aikin nan ba tare da an ba su kudin aikin ba akwai kudin da ake kira deposit payment ba kamfanin da zai je maka aiki just like that
ba tare da kai deposit din sa ba, ba tare da kai negotiating ta bashi kudin da zai je fara aiki da shi ba. Kuma kudin da ya kamata a bawa kamfanonukan da za su yi wannan aikin shi aka nema a China, ba a zo an samu kudin a China ba. To don haka ina so al'umman Najeriya su gane cewa a duk randa ake yada abin da ba haka ba, bai kamata al'umma su ci gaba da yada shi ba, domin yana daya daga cikin abin da zai tunzura mutane ya daga ma al'umma hankali. Kuma ita bankin da ke garin China dalilanta ne wanda wani dan Najeriya ne ya janyo dalilan ya sa suka tsorata ba su sake wannan kudin ba, kuma ko yau aka sake wannan kudin.
Kana nufin dalar Amurka biliyan 4 da shugaban kasa ya nema a kwanan nan domin wannan kamfanin ne? In haka ne to ai shugaban masadan jaye a majalisar dattawa Senator Yahaya Abdullahi Abubakar ya ce tsohon bashi ne shugaban kasa ke neman a sahale masa akai.
An nemo kudin ne dama domin ayi aikin wutan manbila da su, ba za a dauki kudin aje ayi wani aiki da shi ba, domin wutan manbila ne aka nemo wayannan kudaden. To don haka al'umman Najeriya su gane cewa kudin da ake bukata ayi aikin da shi ma ba a samu ba, balle a ce an bada aikin an yi abandoning kuma Mr. President bai yi magana ba. Mr. President ba zai bada aiki ayi abandoning ba ayi aikin ba kuma a karbi kudin aikin bai yi magana ba, wallahi ƙarya ne ba dai a Najeriya a wannan mulkin ba.
To mun ji bayananka, me zaka ce wa ƴan Najeriya masu korafi a yanzu?
Ni magana na a matsaya na mai sharhi na yau da kullum a bangaren siyasa, ko ko ince ta bangaren gwamnati. Aiki yana zuwa da lokacin sa ne. Gwamnati da ta bada kudin nan, ko da gwamnati ta bar kamfanin da ke aikin, mu ba za mu bar kamfanin ba, kuma ba za mu bar dan kungilan ba, sai mun je ko koda kolin koli ne mun nemo ma'an Najeriya hakkin su.
Alhaji Lawal AA Uba kenan, kwararre a fannin gudanar da mulki kuma jigo a siyasar Najeriya a hirar su da Madina Dauda. To yanzu kuma sai yankin Agadez na Jamhuriyar Niger, inda ofishin jakadancin kasar Amurka ya bayar da taimakon wasu kayayyaki da suka hada da littattafai da na'ura mai kwakwalwa, da kudaden su suka haura miliyan 10 na sefa a cibiyar raya al'adun kasar Amurka dake birnin Agadez. Ofishin dai na jakadancin kasar ta Amurka a Niger ya ce ya bayar da wannan taimako ne domin kawo gudunmuwar sa wajen bunkasa ilimin matasa na yankin na Agadez, sannan kuma ya sha alwashin ci gaba da taimakawa Jamhuriyar Niger a fannoni daban-daban musamman ma a fannin tsaro. Idi Bara'u shine jami'i na yada labarai da kuma kula da fannin siyasa a ofishin jakadancin na Amurka a Niger ya yi karin bayani kamar haka.
Ga muna a cibiyar raya al'adu ta birnin Agadez, inda mai girma ambassador Amurka Jakada Eric Whitaker ya jagoranci wata tawaga da ta kawo tallafi, wato wata gudunmuwa ta kayan aiki na zamani waɗanda suka hada da na'urori, konsitoci ko na'ura mai kwakwalwa, da kuma littattafai ta fannin lissafi, ta fannin nahau cewa da ilimin sanin yare lugha ta Ingilishi da ta Faransanci, domin ganin cewa an bunkasa ilimi, an bunkasa neman sanin kimiyya da kuma baiwa al'ummomin jihar Agadez musamman matasa damar su ma su shiga a dama da su a cikin kokowar neman ilimi wanda zai kai su gogayya da sauran dalibai na duniya har ma su kai Amerika idan suna da bukatar karin ilimi. A cikin jawabin ambassador Eric Whitaker ya tabo maganar taimaka ma Niger da yankin Agadez ta fannin tsaro, ta fannin diplomasiya, ta fannin agaji da ake kawo ma al'ummar Agadez musamman dangane da aikin da askarawan Amerika ke yi a nan, wato cewa da waɗanda suka zauna ke ci gaba da zama na kawo kokari a yaki da ayyukan ta'addanci a wannan wuri na tashi da saukar jirage wanda aka sani da suna Bas Aerian mai lamba 201 ta Agadez. To waɗannan suna daga cikin ayyukan da gwamnatin Amerika ke yi na taimaka ma al'ummomin Agadez. Akwai maganar bunkasa tattalin arziki, akwai maganar inganta rayuwar makoman mata, ƴaƴa mata, akwai maganar bunkasa hulɗa tsakanin al'ummomin Niger da al'ummomin Amerika, da kuma musamman al'ummomin Agadez da al'ummomin Amerika. a takaice shine jawabin da ambassada Eric Whitaker ke isar ma al'ummar Agadez yayin da yake yada zango a nan birnin Agadez.
Idi Barau kenan jami'i na yada labarai da kuma kula da fannin siyasa a ofishi na jakadancin Amurka a Niger. Kara sha'afa muna gabatar muku da wannan shiri na musamman ne daga nan birnin da magaram. Yanzu kuma lokaci ne da Suleiman Muni Barma zai zo mana da shirin na kasa.
Nakasa
ba kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Suleiman Muni Barma. Makon jiya a shirin na kasa ya tabo batun shirin komawar dalibai ajin karatu a jamhuriyar Niger bayan kammala babban hutu, inda Malam Musa Nasir na makarantar primary ta na kasassu wato Ecole Soli Abdurrahman da ke birnin Yamai ya mana bitar halin da ake ciki a makarantun primary. To a yau za mu ji matsalolin da dalibai na kasassu masu karatu a makarantun secondary da na jami'o'i ke cin karo da su
shekaru da shekaru tunda an kai minista mai kula da secondary. Bata zaɓe madalibai ba masu nakasa wani abu kamar kaya ko takardu ko littafin ne, ba a taɓa sai musu ba. To in ka ɗauka yanzu yara mu makafi wanda a secondary ko lycée ko university kullum sai dai su zo a nan makaranta ta makafi ita ka taimaka musu, tunda minista ta primary isu suna zan sayan kaya. To su ma dai amma su shekara biyu na ba su yi ba. To babban matsala ta wadda mun ka samu ɓangaren secondary saboda ba a kula da su. Amma yanzu alhamdulillah tunda an game secondary da primary, to na san da minista na primary zai dauka matakin ne saboda dukkan da za a sai ma yara na secondary, to shi ma zai sai na secondary na yara wanda a secondary na kasassu da kuma yara wanda a primary su ma za a sai musu kaya kamar dai da wayance na, tunda primary ita tana zai secondary na abu saba sayan kaya ba na yara dalibai na kasassu.
Wannan na faruwa ne a wani lokacin da aka rufe asusun da ke daukar dawainiyar abincin dalibai masu bukata ta musamman da dai wasu kayayyakin bukatu a makarantun kwana.
Akwai wani form ko asusu wanda aka ce ma fundus sucen na person handicapé wanda shikenan a cikin minista ta muta population, to cikin shi form kin aka zan taimaka mala call bisa ci gaban ta na internat abincin su da harkar kwandima harkar magani cikin fonkin na aka dan dobo wani abu ana ba makaranta. To fonkin nan yanzu dai ya kai shekara biyu ko uku da anka wurin shi ba a samu taimako ko dai biska gare shi. To shi yasa wannan babban matsala ta wadda muka samu shekaru biyu da kullun sai mun tayi wajen les ONG les partenaires don su taimaka mana saboda abincin da yara za su ci da kamiyan da ya kamata a sai ma yara da harka magarin da ya kamata a sai musu. Wallahi shekara biyu zuwa uku nan saboda wannan fund da an ka liƙe ya ba mu wahala kan gaskiya bisa makarantun nan da dai ka ake rufin kamar masu ɗaukar yara masu nakasa kamar in ka ɗauka makaranta ga ta Soli Abdurrahman da makaranta ta Kurami ta Bana don sun samu matsalolin ne kan gaskiya tunda fonkin nan yana taimaka musu na. To an samu an liƙe shi. Sa'annan na uku nan in ka ɗauki makarantar Ecole Soli makaranta ta wanda yaran su kwana, to wuri ya mace na kwari muna samu kuma yanzu yara da yawa masu zakkuwa kowa ya ce yana son ya zo ya sa ɗan shi makaranta nan lakwal. To wurinmu ya mace kwari. To shi na muka fata shi ma minista ya dibi wannan ɓangare saboda ya ga mina ya kamata su kawo kwamma infrastructure kwa kwamma batima da ya kamata a ce an ƙara mana.
Haɗa yara na kasassu da takwarorinsu masu cikakkiyar lafiya wani shiri ne da hukumomin jamhuriyar Nijar suka sa gaba a 'yan shekarun nan da nufin kawar da wariyar da masu bukata ta musamman ke fuskanta wajen neman ilimin zamani. Dalili kenan a wannan lokaci na tsare-tsaren shiga sabuwar shekarar karatu shugabannin kungiyoyin na kasassu suka fara tunatar da gwamnatin wannan kasa alƙawarin da ta ɗauka a ƙarƙashin yarjejeniyoyin kasa da kasa.
Wanga approach da gwamnatin namu ya ɗauka na inclusion education ya zama duk ya bunƙasa ko ina a cikin ƙasa, a ce ko ina akwai education inclusive la saboda yaro ya samu ya yi makaranta ta karshen shi makaranta ta unguwarshi da shi da ƙannen su sai tare makaranta don a samu a horaswa malamai kan gaskiya saboda in akwai shi to insha Allah za ka gani duk yaro inda yake na kasa anan Niger to zai taya makaranta babban matsalar mu ita ta na education English zinga da zaka iske inda aka yanta cikin babban birni na ko cikin jahohi baka iya samu ta kan ga a cikin kauye kamar lugulugun kauye balle misalin ne an ka dauki garuruwa wanda a cikin desert ko hankali ko izole yaro bai da sa'a ya samu ya sai makaranta ne shine muka fata wannan kira da gwamnati a samu bisa education inclusive ga ta bunƙasa ta zama abana wanda biyar zai cin amfanin ta saboda ita ɗinta ka in hidda yaro ya samu ta makaranta me in ba ita ba akwai matsala a ce kamar ekol soli biyar Niger an kawo su wanda makaranta ta wanda yaro bai wuce 100 an dau yaro 100 to kaga yaran da ko gare mu nan Niger gaba dai ba wai zancan dubabi na donc ba su iya zakwa duk su yi makaranta special dole na sai makarantun ta education
to masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so yanzu a madadin bakon shirin na kasa Malam Musa Nasir na makarantar makafi da ke birnin Yamai ni Suleiman Muni Barma da duka abokan aiki ke ce da ku mu ne lafiya
da Malam Sili sai kuma Ridwan Abbas dauke da sharhin jaridun Ghana
zamu so mu sharhin jaridun na yau kuma babban labarin ta shine shugaba Akufo-Addo ya halarci babban taron majalisar ɗinkin duniya jarida ta ce shugaba Nana Addo Akufo-Addo ranar juma'a ya bar nan kasar domin halartar zama na 76 na babban taron majalisar ɗinkin duniya a birnin New York din kasar Amurka zai yi wa babban taron na majalisar ɗinkin duniya jawabi a ranar Laraba kuma zai shiga taron koli na cutar COVID-19 na duniya wato Global COVID-19 Summit wadda shugaba Joe Biden zai karbi bakuncinsa kuma zai yi tarin taruruka da kuma shiga waɗansu shirye-shirye na majalisar ɗinkin duniya akan canjin yanayi kiwon lafiya da tsaron abinci ita kuwa babban jaridar kasar Ghana The Daily Graphic wannan labarin tarwaitu wata kotu a nan birnin Accra ta ci taron wani ɗalibin JHS wato karaman makarantar sakandare kenan tarar kuɗi Ghana Cedi 1800 saboda ya tsangwame malaminsa saboda ya ja kunninsa jaridar ta ce wata kotun yara a nan birnin Accra ta ci taron wani ɗalibin ƙarshen karatu na Nungwakrumatu Junior High School tarar kuɗi Ghana Cedi 1800 saboda an same shi da laifin tsangwamen malaminsa wanda ya ja kunninsa akan wani laifi da yi ɗalibin in ya gaza biyan wannan kuɗin zai yi tsarka na watanni uku shi ɗalibin ya dai musanta haɗa kai da wasu mutanen guda 15 wurin tsangwamen malamin nasa saboda ya ƙi yin aiki da aka sa shi yi amma kotun a ƙarshe ta same yaran da laifi a yi haƙuri a girmama zaɓin shugaban ƙasa wannan shine labarin da jaridar The Chronicle ta ruwaito jaridar ta ce mambobin jam'iyyar New Patriotic Party NPP na kira ga magoya bayan ta daga ƙasa da su daɗa yin hankuri sa'annan kuma kada su ɗau doka a hannunsu su kawo ta da zaune tsaye dangane da sunan nake na ƙananan hukumomi wato MMDC is da shugaban ƙasa ya bayar game da jabidin jam'iyyar ta ce ko da yake wasu magoya bayan ba za su amince da waɗansu zaɓen da aka yi ba ya kamata su girmama haƙƙi na kundin tsarin mulkin ƙasar na shugaban ƙasar na zaɓen waɗanda za su zama mambobi na ƙananan hukumomin ita kuwa jaridar da harad wannan labarin tarwaito an kai wani ma'aikacin ofishin shugaban ƙasa sashen na tabbatar da gaskiya da aminci wato shirag dangane da irin kuɗi ko arziki da ya mallaka da wannan muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau Radwan Allah Mukhtar Abbas sashen Kausa na muryar Amurka Accra Ghana
to a gaida Malam Ridwan da kuma haka ne muka zo karshen wannan shiri na musamman da yazo muku daga nan birnin da Magara tare da taimakon ofishin muryar Amurka dake birnin Yamai a madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka ni Tamar Abari nake ce da ku a kasance lafiya daga nan birnin da Magara.